Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saukama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a tashar Alpha Radio ko kuma hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumel daga Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na dare kuma na ƙarshe a wannan yau. Nan gaba kadan zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Kamar kullun dai lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yau Juma'a tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine da aka kora Marie Ivanovich ta bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ta ce ta yi mamaki sosai kan magana da Trump ya yi game da ita lokacin da suke waya da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Ban san me zan ce a kai ba, amma na shiga matukar damuwa magana da ta faɗa wa kwamitin tattara bayanan sirri a Washington kenan. Ta ci gaba da cewa na ji a jikina tamkar barazana ce. Bahasin da ta bayar ya zo daidai da abin da ta faɗa a watan da ya gabata a sirrance lokacin da ta ce ta ɗau hakan a matsayin barazana tare da damuwa ga lafiyarta bayan da Trump ya ce ta shiga ruɗu. An fara musayar yayi a zaman jin bahasin lokacin da Trump ya je kafar Twitter yana sukar Ivanovich. Ya kafe a saƙon Twitter cewa duk inda Marie Ivanovich ta je takan bar baya da ƙura. Pakistan ta zama ƙasa ta farko a duniya ta fara samar da allurar rigakafi ga ƙananan yara domin kawar da barkewar annobar cutar nan da bata jin magani ta zazzabin typhoid. Barkewar wannan cuta wadda ta shiga Pakistan a shekarar 2016 ya zuwa yanzu ta shafi sama da mutum 10,000 yawancinsu da ke kudancin gundumar Sindh. A shekarar 2017 kashi 63 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar kashi 70 cikin 100 na waɗanda cutar ta kashe a Pakistan dukkaninsu ƙananan yara ne ƴan ƙasa da shekaru 15 a cewar jami'an lafiya a sanarwar da suka yi kan rigakafin cutar. Da kuɗin tallafin da aka samar daga ƙungiyar Gavi da ke tushe a Geneva, jami'an Pakistan sun ce sun faɗi yau Juma'a cewa an fara allurar rigakafi ta mako biyu a wasu ƙauyuka da ke yankin Sindh. Ana sa ran yi wa yara miliyan 10 masu shekaru tsakanin watanni 9 zuwa shekaru 15. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta goyi bayan allurar rigakafin ta typhoid wadda ita ce rigakafin farko da za a iya baiwa masu ƙanƙantar shekaru daga watanni 6 ta kuma bayar da kariya ga zazzabi a cewar jami'ai. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dalibi mai shekaru 16 da haihuwa ya je makarantar sakandare da yake a kudancin jihar California ta Amurka ranar zagayowar haihuwarsa, inda ya ɗauko ƙaramar bindiga da jakarsa ya buɗe wuta kan ƴan ajinsu. Daga ƙarshe ya rage harsashin ƙarshe ya kuma yi amfani da shi wajen kashe kansa. Ya harbi ɗalibai 5 waɗanda baki ɗayansu aka ɗauke su zuwa asibiti, inda wata 'yar shekaru 16 da wani yaro mai shekaru 14 suka mutu. Ɗalibai biyu mata masu shekaru 14 da 15 da kuma wani yaro mai shekaru 14 sun samu rauni amma sun rayu. Ofishin 'yan sanda ba su fitar da sunan ɗalibin da ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki ba, amma wasu kafofin yaɗa labarai sun gano sunan matashin. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya ce maharin yaro ne mai shiru-shiru ko mai basira wanda ke yin darar chess. Daga ƙarshe Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar ISIS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen wajen. Ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman mai da hannun agogo baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda a Siriya da Iraki. Rashin ci gaban ya biyo bayan shafe watan tsawon wuni guda ana tattaunawa a nan birnin Washington tare da sama da 30 daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar. A lokacin taron Amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar kungiyar ISIS. Duk da irin wannan alƙawarin, babban jami'in diplomasiya Amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da wato da su mai da kallo akan mayakan kungiyar ISIS 2000 waɗanda suka bar gidajensu suka zo suka shiga daular da kungiyar ISIS din ta kafa. Ambassador Nathan Sells da ke kula da harkokin ƴan ta'adda a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa mani ma labarai jim kaɗan bayan ganawa da ministocin cewa gaba ɗaya mun amince cewa mayakan ƙasashen wajen ƴan ta'adda wata babbar matsala ce. Akwai ra'ayoyi mabambanta akan hanya mafi kyau da ya kamata a bi don magance wannan matsala.
Sashen kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adalla abu naka aka ce maganin akwabe ka sama da shekara daya kenan kasancewar sashin Hausa karkashin rikon ƙwarya wato shugabancin rikon ƙwarya amma Allah cikin ikon sa yau aka nada sabon shugaba a wannan sashi na Hausa a muryar Amurka aka nada Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto inda jin kadan bayan yin haka ana tambaye shi yadda ya ji da aka bashi wannan albishir.
To bismillahirrahmanirrahim. Aisha abinda zan ce shine na farko muna godewa Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya kawo mana wannan rana kuma ya nuna mana wannan al'amari ya zo ya faru. Addu'a nake shi zama wannan ya zama alheri gare mu baki ɗayan mu musamman mun ma'aikatan sashen Hausa da shi gidan rediyon da kuma al'ummar da muke yi wa aiki wato masu sauraron mu da masu kallon mu. Wannan aiki ne wanda ke bukatar addu'a wato jagorancin Ubangiji da kuma da samun goyon bayan su ma'aikatan da kuma karfafa gwiwa na su masu sauraron mu wanda muke yi wa aikin nan. Abinda kawai zamu ce shine cewa zamu yi kokari insha Allah mu yi iyakacin abinda zamu iya domin kare ciyar da wannan gidan rediyon a gaba. Wuri ne da muka dade muna aiki a cikin sa, mun san mutanen mu da ke sauraron shi, mun san aksarin galibin bukatocin su, amma akwai abubuwa sababbi da ya kamata a ce an kara domin yanda an samu canjin shugabanci ya kamata a ce an samu canjin manufofi da kuma yadda ake yake gudana. Tare da wannan nake godiya ga su masu sauraron mu baki daya da kuma ku ma'aikatan sashen su na Amurka da kuma karkarewa da yan addu'ar Allah ya sa mana hannu a cikin wannan al'amari ya zama alheri gare mu baki daya. Nagode.
Sabon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Aliyu Sokoto kenan. To Allah ya taya riko ya kuma dafa. Yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya Niger inda kungiyar da ke da kula da tabbatar da tsaro mai suna ECAP Sahel da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsaron iyakokin Niger da ma yin takardun shige da fice suka shirya wani taro na kwanaki uku a birnin Kwanni domin tattaunawa da al'umma kan sha'anin tsaro. Ko da yake abin ya zo daidai lokacin da Najeriya ta ƙara baza jami'an tsaro akan wannan iyaka nata. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Kungiyar nan mai kula da kawo sauyi a fannin tsaro a jamhuriyar Niger mai suna ECAP Sahel ce da Direction de la Surveillance du Territoire DST ne suka shirya wani muhimmin taro a garin birnin Kwanni don faɗakar da al'ummar wannan yanki game da baza wata runduna ta tafi da gidanka akan wannan iyakar da ta haɗa Niger da Nigeria da za ta kumshi 'yan sanda 260. Shin menene aikin wannan runduna? Ita ce tambayar da na yi wa Amadu Tijjani Hassan babban jami'in 'yan sanda a DST cewa da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsaron iyakokin Niger da yin takardun shige da fice na kasar.
Makasudin wanga taro shine da farko mu ba al'umma birnin Kwanni labari. Wani labari ne shine akwai sabuwar kamfani ta police da za a bude, ita ce ake cewa CMSF. Kamfanin aikin ta shine ta kula da dukkan iyakokin Niger inda mutane ke kewaye post da police su shigo. To shine aikin ta, duk wani mugu wanda zai ratse ya bi su je su kama shi. Abu na biyu biyu shine sensibilization wayar da kan al'umma ita go company da za a kafa ba za ta zo ba ta hana mutane ayyukan su ne a za ta zo ta karfafa tsaro ne
a daidai lokacin da wannan taron ke gudana sai gashi mazabna wannan iyakar sun lura da cewa ana saki a kaina kaba domin tarayyar Najeriya ta kara bazu jami'an tsaro a wannan iyakar yayin da ake koke-koken neman cimma maslaha tsakaninta da makwabtanta game da kulle iyakokinta da ta yi wa makwabtanta shin menene jama'a ke son a yi ko a cimma game da wannan taron kasancewa ya tattara jami'an tsaro sarakunan gargajiya mabambanta addinai mata da samari waɗansu da suka halarci taron sun amsa mini su ma da Ibrahim Bandeken shugaban ƴan su
wannan taron da an kai mu wajen mu ƴan su fari sai mu dauki wannan taron kawai mu an kama shi domin waɗanga kungiyar da za a kamfanin kin da za a za mu muna da tarihin cewa mu mu kowa shi san gaba da zaka domin ni domin saboda mu nan lalle hakikanin gaskiya cikin gari muke kuma tashi muke tashi kuma kowa ya san gari gari na mi na bisa mu tattara ayyuyi wasu hito da Nigeria wasu da Yamai inda dukkan bi sai ka zaka nan in ga kamar sai ka dona idan ka gani mu can da ma muna ba da goyon bayan mu bisa ga jama'an tsaro in mun kaga abin da dubu mai rada shi ba da gudu muka taya mu fada musu
sai a rike ba da shawara in an gani abubuwa wani dai kamata ba a zai magana sasanta
bisa ga zancin tsaro muna hata bisa ga yadda an ka zaka an ka dauki wanga shawarori bisa ga aiki sai mu ci alhamdulillah yana da kyau duka dan kasa ku shikara kai ne kuma tsaro na dan kasa ne
bangaren mata yaya za su kawo nasu kokari kasancewa da mata ne ake hadawa domin yin tabargaza akan iyakoki dauko daga safarar yare da mata karuwanci saye da sayar da kwaya kan harin ta'addanci ko sace mutane ita ce tambayar da naiwa wata mata da ta halarci wannan taron
ni sunana madam Muhammad Rahman Yusuf mun muka koma gida muna sensibilizan mata insha Allah in wurin biki muka sai in wurin wannan muka sai in wurin gurfama muna waye musu kai mu uwaye mata kamata mu sa karfin mu kula da iyayenmu mu ba su tarbiyya ta kwarai mu matsa musu da zuwa lakon ko makaranta kaga wannan ne kadai zan mu samu mu hana iyayenmu da ya wuce ya wuce har su shiga shaye shaye su rika gama kai da yan ta'adda ana wani abu
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto Dazu da safe kun ji wani gutsire daga tattaunawar da Grace Alheri Abdutai da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal game da taron da suka halarta a birnin Siyatar. A ci gaban tattaunawar tasu ta masa tambaya akan yarjejeniyar da suka cimma da zai taimaka haƙa ya kai ga cimma ruwa sai ya ce.
Abin farko dai shine za mu ƙara samun goyon baya da taimako daga waɗannan gidauniyoyin na garin cewa an kai ƙarshen sha'anin maganar in Allah ya da nan zuwa wata shida maganar polio Najeriya ta kasance ta tara daga cikin karnin kasashe wanda ke fama da wannan cuta na biyu za su bada karfi kwarai da gaske don an gama sha'anin polio wurin waɗannan asibitocin gyarawa da inganta da kuma tabbatar da akwai kayan ayyuka da magunguna a waɗannan asibitocin na karkara wanda ba karamin taimakawa zai wurin inganta rayuwar al'umman ba musamman mata da kananan yara musamman mata ma masu juna biyu kamar yadda kika sani a ƙasar Najeriya musamman yawanci a yankunan arewa muna da fama da muna ɗaya daga cikin yankunan duniya da ke fama da wannan sha'ani na mata masu juna biyu suna samun matsala a wajen haihuwa har da yawa suka rasa rayukansu to wannan ba karamin taimakawa zai yi ba wurin sha'anin kawo ƙwararrun ma'aikata da magunguna da kuma inganta kayan ayyuka na waɗannan asibitocin karkara haka kuma sha'anin iri na wurin sha'anin aikin noma don inganta iri da kuma ilimi na aikin gona na zamani wanda zai taimaka wa manomanmu wurin inganta abin da ake samu da kowane irin kadada ta in manomi ya noma wanda zai kara kawo abin shiga da kuma samun abin yi sanin kowa ne cewa mahiyanci kashi 70-80 na mutanen karkara manoma ne haka kuma sha'anin ilimi za su taimaka wurin kara karfafa ita da kuma tarbiyyantar da malamai da kuma samun kayan aiki a ƙananan makarantun mu na karkara wanda waɗannan idan aka haɗa su ba ƙaramin taimako zai ba sha'anin mata kuma za su fito da hanyoyi daban-daban na taimakawa mata wurin samun ayyukan yi da kuma samun damar jari na yin sana'o'i wanda shi ma ba ƙaramin taimakawa zai yi ga sha'anin mata da matasa ba da ba su ayyukan yi a cikin sassa daban-daban na tarayyar Najeriya.
gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan a tattaunawarsa da ma'aikaciyar muryar Amurka Grace Alheri Abdu. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku, kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada amanta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Am kira mu na farko daga jihar Nasarawa. Wace kira daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kacin Magaji Danya Musa daga jihar Nasarawa. Malama barka da aiki.
Barka ka dai Shafale, muna sauraron ka.
To, gaskiya ina son in jawo hankalin yan uwana, musamman matasa. Matasa don Allah don Annabi kamata yi mu yi karatun tana su, don wani lokaci 'yan siyasa suna kai mu ga hanya ta halaka. Duk mutumin da yau zai neme ka matsayinka na matashi ya ce zo ga kuɗi ka je ka siyo ka kwaya ka sha dan ka je ka yi min wani aiki, kamata yi ka ce ya kiro dan shi ya sa shi a cikin gaba, kai kana bin shi a baya a je a yi wannan abu. Amma in bai kawo dan shi ba, to kar ka yadda da wannan, saboda su shugabanni a yanzu damuwarsu shine ba talaka ba, a damuwarsu shine daga ƴaƴansu me za su mutu su bar ma ƴaƴa da mata. Saboda haka ina jawo hankalin ƴan uwana matasa don Allah don Annabi mu yi karatun tana su, mu tashi mu nemi namu na kanmu. In za mu tsaya na kan waɗannan shugabanni, to ba abun da za su ba mu sai wahala. Da fatan za ku tashi lafiya. Nagode Allah, tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a Najeriya da duniya baki.
Mun gode sosai Shafale da wannan shawari naka. Sai kuma jihar Kaduna, wace kira daga Zaria a Kaduna?
Assalamu alaikum, sunana Musa daga garin Kwangila, member kungiyar Taska.
Wa alaikum assalam.
Yawa, ra'ayina a wannan rana mai albarka ta Juma'a shine ni ina gargadin mata ne waɗanda suke sakin yaransu barkatai. Mace tana da ƴaƴa kamar bakwai, wai tana da suna da biki, sai ta tarkata su da faɗe ta gudu sai ta je gidan biki ta warba abinci. Hankali ba shi kwata-kwata, yara sun yi nasu wurin. Daga ba lokacin ta shiga cikin ta abinci ya dawo, hankalinta ya dawo, sai ta nemi ta ce wa'ina yara.
To ina mafita?
Wa'ina sa ce mafi yawan iyayenmu mata suna yawan sakin mata yara barkatai.
Me ya kamata?
Ya kamata a tattalawa. Kuma iyaye a magidanta ya kamata su rika sa ido a kan irin wannan. Idan matan ka tana da ya bakwai, ka yi kokari ta bari ta tafi da guda ɗaya ne ko biyu.
Haka.
Shi ne abin kin.
Ana
Musa da ita. Ban gila Allah sa ku tashi tafiya.
Mun gode sosai Malam Musa da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Nasarawa. Wace kira daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, gidan rediyon VOA Hausa. Sunana na Sale Abdulkadir daga Nasarawa a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Sale, to filin na fi.
To gaskiya yau kun gana ba mu bayyana abin da ke ci mana kowa gwarya. Mu ba za mu taɓa mantawa da yan siyasa. Mu tabbas mu yan Nasarawa local government, gaskiya mun zaɓi shugabanni. Amma gaskiya kuma inda muke je mu yau zaɓe, a duk wanda ya san Nasarawa local government, to kuma a ƙauyenmu na Kakan Zaria inda muke fita mu je mu yau zaɓe, to su kuma waɗanda muke zaɓen suna bin mu su je su yi campaign, mu dawo mu bi inda ba mu da mazawa a Kakan Zaria. Mu je inda muke je mu yau zaɓe, wajen taɓa mantawa wannan zaɓen da muka yi, mun kai karfe biyan dare ba mu koma kauyen mu na Kakan Zaria ba, amma yanzu idan mutum ya ce zai zo ya biyo hanyar mu zuwa Kakan Zaria, a duk lokacin da mutum ya biyo daga Nasarawa local government ya fito yake yana so ya je Kakan Zaria, to zakaina da Allah shi da kanki idan ya zo ya koma shi kanki zai ma dan uwan shi bayani, saboda a damina ban taɓa mantawa ba muna kai
wannan bayanin da zaka yi hanya yayi kyau kenan ko kuma hanya ya lalace.
Hanya gaskiya hajiya wallahi hanya nan ta lalace, akwai ma musamman
mun gode da alamu mun rasta wannan kira, mun gode da ra'ayin da ka bayyana. Yanzu kuma bari mu koma jihar Taraba. Wake kan layi daga Taraba kuma sauraro, har yanzu dai layin mu a bude yake, ku kira ku bayyana ra'ayin ku. Ga kuma alamu mun samu kira daga jihar Kaduna, har yanzu wake kira daga Kaduna.
To hajiya Aisha barka da lafiya.
Barkan mu dai malam Murtala.
Sala Murtala, Allah ya kira ku da sakamakon tarihin Najeriya.
Menene ra'ayinka?
To ra'ayina na farko a matsayina na PRO na kungiyar masu buga waya na biyu na sashen Hausa Najeriya, muna taya Aliyu Mustapha Sokoto murna da samun wannan matsayi, kuma muna ta'addun haka da ma kokarin da yake badawa. Ubangiji Allah ya kara daukaka, kuma Allah ya kara sa isar da sako a sashen Afirka duk inda yake magana da wannan yare. Kuma yawa sannan kuma shine cewa muna kara roko ga shi ne girma gwamnan mu na Kaduna, muna kara roko a zo a gina mana bariki da zai dauki kamar soja 150 rigasa. Mu mun yadda duk kudaden za a yi mana koda aiki ne a bari a je a gina wa barukoki wanda zai dauki kamar sojoji da wacin da dajin nan ne masu yanyi kanta da kayan bakwanta da suke a ba su shigo su dinga abin da su ga dama suna tara mu da hankali, da fatan zai karɓi wannan shawara namu a tashi lafiya.
Muna fata sakonka ya kai inda ya kamata. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Kano. Wake kan layi daga jihar Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam, wake kan layi.
Yawa mai magana, kuna din magana da dan jima mai shago ko kai ne a karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano Najeriya.
To menene ra'ayin ka malam dan jima?
To ni ra'ayina na yau kuka ne zan kai ga gwamnan mu na jihar Kano mai albarka Dr. Abdullahi Umar Gambidi.
Haka.
Yawa da kuma dan majalisar mu honorable engineer Sani Bala da kuma sanata na wannan
menene koken naka
da kinta Kano ta arewa.
Menene koken naka?
Kukan da nake ra'ayina, kukan da nake kai musu da su taimaka mana da hanyar mu da ta tsaya daga garin Sanyawa ta buta dumbulin ta wuce karamar hukumar Shano ne.
To da alamu mun rasa wannan kira daga jihar Kano. Yanzu kuma bari mu dauki kira mu na daga Borno. Wani kira daga Yarwa?
Daga Michika
a Maiduguri ko?
A'a, jihar Adamawa, Michika local
government. To muna sauraron ka.
Sunana Alhaji Umaru Kamale.
To Alhaji Umaru, menene ra'ayinka?
Ina sanar da duka jikokin wajen fitowar yayanmu babba dagwanda ba, saboda haka ranar Lahadi muna a halara a kauyenmu Kamale domin makokinsa.
To mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma wannan kira, za mu tsaida daukan wayoyinku a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ci gaba. Sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo muna a nan Washington na cewa karfe 4:30 saura minti 6. Ga shirin na gaba.
Wasanni a takaice. Matasa 'yan kasar shekaru 23 masu buga tamola a kasar jamhuriyar Kamaru sun gaza kai labari a gasar tankare da rairaya da ake yi a kasar Masar domin halartar gasar Olympic a Tokyo. An da yanzu dai aka yi wajarar da su. Coach Sulemani ya yi mana fashin baki a kai.
Malam Awal Garba, abin da zan yi fara a kan wasan da ake bugawa a kasar Egypt, a kasar Misira, na 'yan matasan shekara 23 wanda za su nan gaba za su shiga wasan Olympic game da za buga a kasan Tokyo. Abin da zan fada a kungiyar kasan Kamaru wanda Somba na yake jagoranta shence Allah wada don kungiyar kasan Kamaru sun tafi kasan Misira akan su zo su yi wani abin da za zo a gani, to amma a ƙarshe kuma she abin takacci muka gani. Don me yasa nace abin takacci muka gani? Don wasan da suka yi buga da kasan Ghana suna da duk opportunity su ci wannan wasan, amma kaga a ƙarshe kuma she suka yi kunnen doki daya da daya. Wasan su na biyu suka buga kuma da kasan Mali, wannan sun samu nasara. To ana zaton a wasan su na ƙarshe da suka buga da kasan Egypt za su ci wannan wasan ko kuma za su yi kunnen doki wanda zai ba su dama su wuce su haye zuwa zagaye na biyu, amma a ƙarshe ba su yi wani abin a zo a gani ba.
Tsohon kaftin kafin wuta zafi na Rabin Enemy Terrorist Lions kuma tsohon mai taka leda a manyan club daban-daban na duniya Samuel Eto ya roki gwamnatin kasar Kamaru da su yi kokari na ganin cewa sun gaggauta sako tsohon jagoran hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Ikafu wanda ya kwashe shekara da shekaru a gidan yarin Benin Yaounde yana garkame ya Muhammad Kosulemani ya sake mana karin hasiya akai
maganan da Samuel Eto yayi akan shi tsohon shugaban mai tafiya da kwallon kafa a kasar Kamaru na Ikafu shi ya Muhammad yace a sako da shi. Abinda zan fada abin ne yake damun su, ka san su suka yi makarkashiya, su suka yi duk wani abin shiga da fita don su ga an kama shi ya Muhammad din, amma kaga kuma yanzu abin na damun su shi ya fito yanzu kai tsaye yake ce don Allah gwamnatin Kamaru ta yi sassauci ta samu a sake Samuel Eto a sake ya Muhammad. Abinda zamu fara mu abin yayi mana dadi tun da ka abkan baki a baki shi Samuel Eto ya fito wannan tambayan ko kuma wannan kuma roƙon da suke yi don a sako ya Muhammad. Don ya Muhammad in ka lura a sha'ani a tafiyar da sha'anin kwallon kafa bai yi wani laifi ba wanda zai kai shi har gidan kurkuku a inda yake aiki a Sodikoton a wannan masana'antar ne aka ce yayi amurbazaranci da kudin gwamnati shi sa aka kama shi. Amma ni in aka lura in aka duba aka je karshen maganan za ka lura shi akan wannan maganan bullying ne don a wannan lokacin Samuel Eto shine wuka shine miya.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kafin mu karkare shirin gasar filo da takaitattun labarai.
To a takaice Juma'a tsohuwar jakadar Amurka a Ukraine da aka kora Marie Yovanovitch ta bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yiwuwar tsige shugaban kasa Donald Trump ta ce ta yi mamaki sosai kan maganar da Trump ya game da ita lokacin da suke waya da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Ban san me zan ce akai ba amma na shiga matakar damuwa, magana ta fada wa kwamitin tattara bayanan sirri a nan Washington kenan, ta ci gaba da cewa na ji a jikina tamkar barazana ce. Pakistan ta zama kasa ta farko a duniya ta fara samar da allurar rigakafi ga kananan yara domin kawar da barkewar annobar cutar nan da bata jin magani ta zazzabin typhoid. Barkewar wannan cuta wadda ta shiga Pakistan shekarar 2016 ya zuwa yanzu ta shafi sama da mutum 10,000 yawancin su dake kudancin gundumar Sindh. A shekarar 2017 kashi 63 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar da kashi 70 cikin 100 na waɗanda cutar ta kashe a Pakistan dukkanin su kananan yara ne yan kasa da shekaru 15 a cewar jami'an lafiya a sanarwar da suka yi kan rigakafin cutar.
Tuma sauraro a nan za mu ja labulan shirin namu na daren yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kada ka munta a duk lokacin da kuke da bukatar sauraron shirye-shiryenmu za ku iya yin hakan akan wayoyinku na salula a dandalin voa.com. Yanzu a madadin Sarfilu da ya taya ne gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gershon da ta hada ta kuma bada umarni. Ni Aisha kuma injiniyarmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azzu nake cewa ku kwana lafiya.